sashin Hausa da muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum. Barkanmu da wannan dare na yau Talata 17 ga watan Agustan shekarar 2021. Baba Yakubu Makeri ne tare da Hanifa Kabiru Isa da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirin namu na wannan lokacin. A cikin shirin za ku ji cewa kotun masana'antu ta Najeriya ta dage sauraron karar da ke tsakanin gwamnatin kasar da kungiyar likitoci zuwa ranar 15 ga watan Satumba shekarar 2021. Har yau a Najeriya, an bindiga da suka sace ɗaliban kwalaji a Zamfara, inda suka buƙaci a biya su miliyan 350 kuɗin fansa. Za ku kuma ji cewa an fara wani bukin shekara a jihar Oyo, Najeriya, da ke zama cibiyar al'adun ƙabilar Yarbawa. Bayan haka, Mustapha Nasiru Batsari na ɗauke da rahoto na musamman akan ciyar da yaran makarantar firamare a jihar Neja. Akwai kuma labaran wasanni da za mu kawo muku daga jamhuriyar Nijar, amma sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Jirage sun cika bada kwashe jama'a yau Talata a filin sauka da tashin su na ƙasa da ƙasa da ke Kabul, babban birnin Afghanistan, bayan kwamatar ran da aka samu jiya, inda dubban jama'a suka yi dafifi a filin. Daidai lokacin da ma'aikatan diplomasiya da fararen hula suke ƙoƙarin ficewa daga ƙasar, Stefano Pontecorvo, babban jami'in fararen hula na kungiyar ƙawancen tsaro ta NATO a Afghanistan, ya yaɗa wasu hotuna a kafar sadarwa ta Twitter, inda aka nuna jiragen sojin saman Amurka a filin jirgin na Kabul. Ya ƙara da cewa ya kuma ga jirage suna sauka da tashi. Shi ma dai ministan sojojin Faransa Florence Parly ya ce a daren jiya ne jirgin farko na Faransa mai ɗauke da 'yan ƙasar da aka kwashe daga Afghanistan ya sauka ƙasar haɗaɗɗiyar daular Larabawa, kuma Faransa tana aikin tsara ci gaba da irin wannan jigila. Kazalika, ita ma India ta kwashe ma'aikatanta na ofishin jakadanci da ke Kabul su kusan 140 da suka hada da jami'an diplomasiya, ma'aikatan tsaro waɗanda a yau Talata suke komawa gida a wani jirgin soji na musamman. Rundunar sojin Amurka ta tabbatar da cewa aƙalla mutane 2 sun mutu a filin jiragen saman na Kabul a wani abin na daban da yawa kana. Wasu 'yan bindiga su 2 sun buɗe wuta kan cincirin don jama'a a jiya Litinin, kuma sojojin Amurka sun kashe su saboda barazana da mutanen suka yi ta fito fili, kamar yadda kakakin ma'aikatar tsaro ta Pentagon John Kirby ya faɗa. Sarkin Malaysia ya fara shirye-shiryen zaben sabon firaminista da zai gaji Muhyiddin Yassin, da zai jagoranci fitar da ƙasar daga rikicin siyasa. Sarki Sultan Abdullah Ahmad Shah ya kira shugabannin jam'iyyun siyasa guda 6 zuwa fadarsa a yau Talata, ciki har da daddaɗɗen shugaban hamayya Anwar Ibrahim. Sarkin ya kuma kira 'yan majalisar dokoki mai kujeru 222 da su ba da sunan mutumin da suke so ya zama firaminista, ko da yake sarkin Malaysia tamkar suna ne kawai. Amma yana iya zaɓar mutumin da yake ganin yana da goyon bayan mafi yawan 'yan majalisa. Muhyiddin da sauran 'yan majalisar zartarwarsa sun aje aiki a jiya Litinin bayan watanni 17 da fara aiki, lokacin jagoranci mafi ƙaranci da wani firaminista ya taɓa yi a tarihin ƙasar. Ya ce ya sauka ne domin ya rasa goyon bayan mafi yawan 'yan majalisa. Kafofin samun labarai na Amurka sun ce gwamnatin shugaba Biden za ta fara yin kira ga dukkan Amurkawa da suka kammala alluransu na rigakafin kamuwa da cutar corona da su yi ƙara yin allurar. Wannan ƙari dai za a yi shi ne da nufin inganta kariya daga kamuwa da nau'in ƙwayar cutar na Delta mai yaɗuwa sosai, wadda ta yi sanadiyar sabbin kamuwa. Wani lokaci a cikin wannan makon ake kyautata zaton jami'an gwamnatin tarayya za su ba da sanarwa cewa ya kamata Amurkawa su ƙara allura ɗaya, wadda aka fi sani da suna ƙarfafa rigakafi, watanni 8 bayan allurar farko. Yawancin Amurkawa sun samu samfurin allurar guda 2 na Pfizer ko Moderna, yayin da wasu kuma aka yi musu samfurin Johnson & Johnson guda ɗaya. Jami'ai sun daɗe suna yin watsi da kiraye-kirayen da ake yi na ƙara allurar rigakafin cutar ta corona guda ɗaya. suna masu cewa alƙaluman bayanai da ake da su sun nuna cewa har yanzu mutane suna da kariya daga ƙwayar cutar ciki har da nau'in Delta ɗin. Amma kuma wani sabon nazari da aka gudanar a Isra'ila ya nuna cewa tasirin allurar Pfizer ya ragu sosai a cikin dattawa waɗanda aka yi wa allurar a farkon wannan shekarar. Hakan ya sa Isra'ila ta fara yin allurar zagaye na biyu ga mutane masu shekaru 50 zuwa sama. Mai yiwuwa a cikin watan Satumba za a fara aiwatar da wannan allura ta ƙara kariya a nan Amurka bayan hukumar kula da abinci da magunguna ta amince da buƙatar da kamfanin Pfizer ya gabatar na ba da allurar turmi na uku. Rukunin farko da za a baiwa shi ne ma'aikatan kiwon lafiya, masu aikin jinya ko kula da tsafi a gidaje, sai kuma sauran dattawa, wato dai rukunin waɗanda aka fara yi wa rigakafin a nan ƙasar. Kwanaki bayan mummunar girgizar ƙasar da aka yi a ƙasar Haiti, guguwa da ruwa mai ƙarfin gaske mai suna Grace ta sauka a ƙasar. Masu hasashe sun ce ruwan da ke tafe da guguwa mai ƙarfi zai iya kai yawan mita 12 zuwa 25 a kudancin Haiti zuwa yau Talata, lamarin da ka iya haifar da ambaliyar ruwa da zaftarewar ƙasa mai taɓo. Zai kuma iya shafar neman waɗanda suka tsira da kuma yunkurin taimakawa waɗanda girgizar ƙasar mai ƙarfin maki 7.2 da aka yi a ranar Asabar ya shafa. Hukumomin ƙasar Haiti sun faɗa jiya Litinin cewa adadin waɗanda suka rasu a girgizar ƙasar ya tashi zuwa 1,419, kusan ƙarin mutane 200 kan adadin da aka bayar ranar Lahadi. Aƙalla mutane 6,000 sun ji raunuka suna jinya a asibitai da suka cika da marasa lafiya. Jami'ai a ƙasar Turkiya sun faɗa a yau Talata cewa adadin waɗanda suka rasa ambaliyar ruwa da aka yi a lardunan arewa maso gabashin tekun ƙasar ya ƙaru zuwa 77, yayin da masu aikin ceto suke ci gaba da neman mutanen da suka ɓace.
A gaida Hanifa Kabir Isa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kotun masana'antu ta Najeriya ta ɗage sauraron ƙarar da ke tsakanin gwamnatin Najeriya da ƙungiyar likitocin ƙasar zuwa ranar 15 ga watan Satumban shekarar 2021. Hakan ya bayyana ne a cikin wata sanarwa ɗauke da sa hannun shugaban ƙungiyar likitoci masu neman ƙwarewa ta NAD, Dr. Uyilawa Okwasoyi. Wakiliyarmu a Abuja, Hawa Umar, na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto.
Shugaban kungiyar likitocin ya ce, a matsayinmu na kungiya mai bin doka, mun je kotu kamar yadda aka gayyace mu, amma ma'aikatar kwadago da samar da aiki ba ta nan, kuma ma'aikatar lafiya ce kawai ta wakilci gwamnatin tarayya. A cikin sanarwar, kungiyar likitoci masu neman kwarewa ta roƙi 'yan Najeriya da su fahimci dalilin da ya sa yajin aikin ke gudana, tana mai cewa likita mai jin yunwa likita ne da ke da hatsari. Dr. Godiya Ishaya shi ne zababben shugaban kungiyar likitoci masu neman kwarewa.
Ba wanda ya nime mu, mu dai kawai mun tashi ne muka sami samaci daga kotu cewa ita hukumar kwadugo ta kai kungiyar namu kotu. Mun je kotu din, kuma kotu ta ɗage ƙarar zuwa ranar 15 ga watan Satumba. Tana buƙatar kotu ta duba bukatutuwan da ya sa muka sake sunduma yajin aikin da muka janye a watan Afrilu na wannan shekara.
Shi ma a nasa ɓangaren, shugaban kungiyar likitocin a jihar Kaduna, Dr. Umar Musa, ya ce sun yi la'akari da halin da ƙasar ke ciki game da annobar corona da kuma ɓullar cutar kwalara, saboda haka suna buƙatar abubuwan da za su tunkari waɗannan cutuka.
Duk mun yi la'akari da waɗannan larurorin saboda mu ma ta shafe mu, muna da ƴan uwa a sassa na ƙasar na waɗanda su ma za su iya kamuwa da waɗannan cututtuka. To amma larura ne ta janyo ga yanayin da muke ciki, saboda mun bi gwamnati akan buƙatun namu har yanzu ba su cika waɗannan buƙatun. Idan ba mu da ingantaccen kayan aiki da za mu kare kanmu, kaga ba mu da halin da za mu tunkari waɗannan cututtuka. Likita yana cikin haɗari in ya tunkari waɗannan cututtuka babu waɗannan kayayyakin kariya, rayuwar shi shi ma tana cikin haɗari.
Sanarwar ta ƙara da cewa kungiyar likitocin na fatan gwamnati za ta yi abin da ya dace don biyan buƙatun likitoci domin daƙile mummunan halin da ɓangaren kiwon lafiya zai shiga. A gefe guda kuma, wata sanarwa da ta fi fito daga hannun daraktan yada labarai na ma'aikatar kwadago da samar da aiki Charles Akpan ya yaba wa manyan likitocin Najeriya da yadda suka nuna dattaku da kuma irin rawar da suke takawa a halin da kungiyar likitoci masu neman kwarewa take cikin yajin aiki. Hawwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Hawwa Umar da wannan rahoton. Har yau a Najeriya, ƴan bindigan da suka sace ɗaliban kwaleji a Zamfara sun yi magana inda suka buƙaci a biya su naira miliyan 350 a matsayin kuɗin fansa. Ga wakilinmu Sani Shu'aibu Malumfashi ɗauke da rahoto a kan wannan batun.
A lokacin da labari ya bazu cewa ɗan bindiga da suka sace ɗaliban wannan kwaleji sun kira shi shugaban makaranta suka nemi ya ba da wasu kuɗaɗe, ya sanya na tuntuɓi shi shugaban kwalejin wato Alhaji Habibu Mai Nasara don jin yadda ake ciki. Labai, ya aka yi ne da su waɗannan ƴan bindiga da suka kira?
Yau kamar yadda ya muka jiya su mawa da magana da su kuma suka ce mintun da mutum 20 ne suke hannunsu a bayar da miliyan 350. Na ce musu to muna nan muna maganganun da ya dace da yadda kamata mu magana insha Allah zuwa gobe za mu kai ƙarshen magana. To yau kuma sun kira ni ina aka kai ƙarshen magana da ke musu gaskiya abin nan ya yi nauyi da yawa bisa ga abin da sun kawo mata. To shi ne suka ce to ga ƙarshen magana yanzu a kawo miliyan 350. Ita wannan muke kuma na ce musu to insha Allah zuwa awa
yanzu ya ake cikin
sa'a. To gaskiya yanzu abin da nan damar sun kira yan yaran ne muke son mu hada da su saboda ka san gwamnati ba kuɗi take bayarwa ba ga harka ƴan bindiga. Ita gwamnati ta san ci take yi. Saboda haka sun kira yan yaran ne muke son idan Allah ya kaddara muka samu kuɗin suka rage sosai sai mu ga abin da mai taimaka wa nan hukumanci ta makaranta da kuma su yan yaran. Wanda abin zai ci muku sauƙi ta ga ce kowane ya je ya yi shirin shi da ƴan bindiga ɗin.
To ka sake samu ka yi magana da wasu daga cikin ɗaliban naka?
Wadanda suke hannun su? Koyo mutum za su kai mutum uku ko hudu wadanda suka ci a kiran da Allah suka kawo hada min da irin halin da
suke. Suna nan bin lafiya ko?
Suna Allah ka yi kawo haka da kuma sun san ba su abinci ba matsala. Amma dai sun ce na an ɗauke su an kai su wurin da aka kashe wani tsoron da aka ɗauka nan gare ya kofa yi. Ka san sun shiga gare ya kofa yi sun ɗauki mutane satin da wuce. To su ƴan bindiga sun ɗauke su sun kai su san wurin da suka kashe ƴan uku wajen. Sun gwada musu gawa wajen domin su ƙara tsoratar da su don su ƙara samun tsoro don su gaya ma iyayensu ko kuma su faɗa ma gwamnati ko su yi wa makaranta abin da hannun suke ciki. Take musu babu dama yanzu dai cikin nan da awa ɗaya insha Allah zan sake neman su ko ana na kasu ƙara sassantuwa daga abin da suka faɗa.
Kuma an dai sanar da can ma'aikatar ilimi da kuma dai wajen ɓangaren gwamnati don su san halin da ake ciki.
Ba mana sakatar ma na ministry of agriculture muna online ministry ma ya sani.
Ta bakin shugaban kwalejin ayyukan noma da kimiyyar dabbobi kenan ta Bakura a jihar Zamfara.
To halin yanzu dai inda aka tsaya kenan. Sani Shu'aibu Malumfashi, muryar Amurka daga Gusau a Najeriya.
A gaida Sani Shu'aibu Malumfashi da wannan rahoton. Hukumar ilimi da raya al'adu ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce za a tabbatar da bukin sango da ƙabilar Yarbawa ke yi a duk shekara ya zama na ƙasa da ƙasa ƙarƙashin hukumar. Sango bukin Yarbawa ne da ke tattaro 'yan ƙabilar zuwa cibiyar al'adunta a jihar Oyo. Ga dai Hassan Umar tambuwar da ƙarin bayani.
An buɗe bukin nan mai daɗaɗɗen tarihi na sango da ake yi shekara-shekara a birnin Oyo, cibiyar al'adun Yarbawa. Bukin sango da za a ɗauki kwanaki 10 ana yinsa ya sami halartar jami'an hukumar kula da ilimi, kimiyya da al'adu ta Majalisar Ɗinkin Duniya UNESCO a taƙaice. Kana ana buɗe shi ne ta hanyar buga wata ganga da Yarbawa ke kira bata. Da yake kaddamar da buɗe bukin na sango alafin na Oyo, Oba Lamidi Olayiwola Adeyemi ya buƙaci 'yan Najeriya da su yi alfahari da al'adunmu da mun ka gada ga kaka da kakanni don sauran ƙasashen duniya su yi sha'awar al'adunmu. Alafin na Oyo, Oba Lamidi Olayiwola Adeyemi ya ce mun gaya wa mutanenmu mu da su mu yi abin da muke jin daɗinsa don mutanen waje su gani za su nuna wa jama'arsu ababe masu yawa saboda al'adunmu. Oba Adeyemi ya ce idan jama'a suka girmama al'adunsu zai sanya masu yawon shakatawa da masu bincike su yi amfani da al'adunmu wanda hakan zai bunƙasa tattalin arzikinmu. Jami'in hukumar UNESCO Dr. Paula Gomes ta ce abin da yake da muhimmanci ga bukin na sango kullun sai ƙara haske bis haske yake yi kuma an mika shi ga hukumar UNESCO don amincewa da shi a watan Nuwamba.
What is unique is that Sango is getting brighter and brighter and has been submitted to UNESCO. So that is why we are waiting now. If you go to UNESCO site, it is already inside for approval in November. So 197 countries are voting for Sango Festival to become World Heritage.
Ta ƙara da cewa ƙasashe 197 suna jiran bukin Sango ya zama na duniya. Daya daga cikin masu yawon shakatawa Mr. Eni Yusu Padiano wanda yayi magana da yaren Portuguese ta bakin tahinta yace yazo ne don ya nuna jin dadin sa a game da abin da ya gani ana yi don gidada al'adunmu da muka gada daga iyaye da kakanni. Ana saran ministan yada labarai na Nigeria Alhaji Lai Muhammad zai halarci bukukuwan na Sango na wannan shekara a garin Oyo. Bukukuwan na Sango dai za su hada da bukin Imaja Isu Baiwa al'ummar Sango sabuwar doya da ma wasu bukukuwan gargajiya. Hassan Umar Tambuwal, Murar Amurka daga Ibadan a Nigeria.
A gaida na Tambuwal da wannan rahoto. Sai dai kada a shafa, ana tare ne da sashen Hausa da Muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahoto na musamman akan ciyar da yaran makarantar firamare a jihar Niger, Nigeria, wanda Mustapha Nasiru Batsari ya aiko mana.
Gwamnatin Najeriya ta kaddamar da shirin ciyar da yaran makarantu har guda 560 a jihar Niger da ke arewacin kasar. Dama dai tun da farko gwamnatin Najeriya ta ciyar da yaran firamare guda 2,632 a jihar Niger. Babbar jami'ar kula da shirin tallafawa al'umma a Najeriya, Barista Amina Musa Buwa, ta ce gwamnatin Najeriya ta kashe kimanin naira miliyan 12,200 tun daga lokacin da aka fara shirin a shekara ta 2016 a nan jihar Niger. Ta ce a ƙarƙashin wannan shiri akwai tsarin da gwamnatin jihar Niger ke bada nata tallafi domin samun nasarar gudanar da shirin, kamar yadda ta yi ƙarin bayani.
Amma ka san akwai ijejeniyar da aka yi da gwamnatin tarayya da gwamnatin jihar. Ita gwamnatin jihar ita nata ballin na ɗaya ta biya mana albashi da abubuwan da muke bukata don a tabbatar wannan program din sun tabbata a Niger State. In ka lura sun ba mu shi gwamna Alhaji Abubakar Sani Bello ya sa mun samu office mai kyau kwarai da gaske wanda zai taimake mu ga aikin nan. Na biyu, in kun dubi matan masu dahuwa suna da warmers da aka sai musu. Gwamnati ta sai musu warmers din don rike zafin abinci. Na uku, kun san wurare kamar Agwara, su Rijau da sauransu, akwai wurare da yawa a Niger wanda internet connectivity ba ta da ƙarfi. To sai gwamnati ta sai tabs, wato sai aka je aka taimake su aka yi rajistarin dinsu. Kuma in ka zo office dina, dukkanmu muna da computers da ita gwamnatin jihar ta saye mana domin aikinmu na computer ne. Sannan kuma akwai ofishin musamman na ita computer center wanda gwamnati ta shimfiɗa mana. To ka gani kuma banda haka duk taron da za a yi, duk abin da za a yi, duk gwamnatin jihar ita ce ke ba da kuɗi a yi waɗannan abubuwa. Kamar yau muna da waɗanda za su shigo daga Abuja har zuwa ran sati.
Mr. Duniya Timothy malami ne a makarantar firamare da ke unguwar Tungamina ya ce shirin yana tafiya da kyau kamar yadda ya kamata a wannan makaranta.
Kowane mako suna kawo abinci, kowane rana da irin abincin da suke kawowa. Suna kawo, sukan kawo shinkafa, shinkafa na da ranar shi, akan kawo musu kwai, ana kawo musu biredi, ana kawo musu shinkafa, ana musu facen doya, wutar ana ma shinkafa da wake. Duka akan kawo musu, akwai ran da za a kawo musu biredi ne da stew. A quality wurin za mu ce dai a ɗan yi ƙari, saboda mun san yara masu tasowa ne. sukan so protein din nan sosai. Kowane rana idan sun kawo kafin a je raba mu yara, mu za mu fito mu da muke kula da wannan aikin. Kowane kula za a bude shi mu gan me aka dafa. Wanda ba mu ga yayi ba za mu dandana mu ji. In bai ba mu gaya musu, in mai ne bai ba mu gaya musu, in gishiri ya yawa ne a gaya musu, in ya kasa ne a gaya musu. Abinda muka ga bai yi ba za mu gaya musu saboda washe gari. Mutum ya gyara, ana zuwa kuma za mu duba mu ga ko an yi gyaran abubuwan a dan yi kari. Don a gaskiya ka san yara abu ne da yara wanda an fara musu abu ba zai dadi ba a ce an yanke ko kuma a ce ya kasa musu. Yawwa, sai da gwamnati ta yi kokari a ci gaba da wannan tsarin.
Shi ma dai Muhammad Abubakar Indagishita shi ne shugaban makarantar firamarin ta Tungamina. Ya ce samun wannan shiri ya sa an samu ƙarin yara masu zuwa makarantu.
Da halin gaskiya a da a kakaram cikin garin haka samu yawan yara da ba su zuwa makaranta, amma da aka zo da wannan intervention na ciyarwa yawanci yara ko ma ba su da niyyar zuwa makaranta sukan zo su ci abinci da makaranta ya cika. A wurin mukan mun samu ƙarin nan nan ba yara zuwa dalibai da makaranta, ana zuwa yara suna zuwa makaranta sosai a kan mai kudan iyayen da ba su da abinci a gida ba komi kwanu za a ba yaro ya je makaranta ya ci abinci ya koshi ya dawo gida kaga ya koshi kuma an zauna ya karatu. Kaga wannan babban kari ne ga mutane ma gaba daya. Mu malaman mu idan ana cikin lokacin break za a ba yara abinci, malaman sukan zauna kusa da su ne a raba ma yara abinci ko kuma sai akan tebul ɗinsa, sai dai in ya zo lokacin break da malaman suna fita su na abinci yara suna fita waje.
Salamatu Safiya Adamu ita ce mai kula da abincin yaran a wata makaranta mai suna Rimaye Primary School Kwantagora. Ta ce duk da yake abincin babu laifi, amma kuma akwai wasu lokuta da ake samun karancin shi.
Ba laifi dai ana samu, but sometimes kamar yau inda aka yi wake fatan waken ga gaskiya bai zama enough da breading da waken bai zama ko sannan kuma randa an aka yi fatan doya shi ma bai zama enough, amma the rest of the abinci yana zama gaskiya enough for other classes ma.
Daga bisani dai mun ji ta bakin wasu daga cikin uwayen dalibai har ma da daliban.
Mustafa Muhammad, duk abin da mutum zai indai na alkhairi ne komai kankanta shi ai dole kai ba masa, amma a gaskiya lamari akwai abubuwa da yawa da yaran primary suke bukata ba cewa kawai to, amma wannan din ma da aka yi to ba za mu ce an yi ba daidai ba, gaskiya ta yi kokari sosai.
Suna na Garba Arzakitar da yara yan gwamnatin tarayya suke ciyarwa. Gaskiya gwamnatin tarayya ta yi kokari kwarai da gaske, muna son kuma ta kara fiye da wannan da abinda take ciki.
Suna na Ibrahim Aliyu, ra'ayina a nan shine saboda ya rage ma iyayen yara ɗawainiyar kuɗin tara nan ne kawai zan iya cewa an taimaka ma iyayen yara.
Kasim Rabi'u,
wani makaranta?
Rimaye Primary School Kwantagora.
Ana kawo maku abinci?
Ana kawo.
Kullum ake kawo abincin?
Kullum ana kawo.
Wani irin abinci ake baku?
Ranar Monday za a kawo muna shinkawa jollof. Ranar Talata fatan wake. Ranar Laraba jollof ɗin shinkawa da wake. Ranar Alhamis fatan doya da biredi. Ranar Juma'a sai a kawo wara da biredi.
Idan aka kawo abincin kowa na samu?
Kowa na samu.
Nanaye Umar.
Nanaye Umar, wani makaranta?
Rimaye.
Ana kawo maku abinci a makaranta? Me da me ake baku?
Ana ba da shinkawa da nama da doya da kwai da fatan wake da biredi.
Idan aka kawo kowa da kowa na samu? Ana kawowa da yawa?
Sai dai masu sharhi akan al'amuran ilimi na yin kira ne ga hukumomi da su mai da hankali wajen shawo kan matsalar rashin tsaro da ke neman durkusar da sha'anin ilimin a yankin arewacin Najeriya. Ko a nan jihar Naijama, hukumomin jihar sun tabbatar da rufe wasu makarantu a wasu yankuna da ke fama da hare-haren yan bindiga a jihar Niger. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
To madalla a gaida na Batsari, yanzu kuma sai labaran wasanni a takaice daga jamhuriyar Niger.
Wasanni a takaice.
Za mu so mana labarin wasannin mu na ranar yau da tankade da rairaya na neman shiga rukuni-rukuni na wasannin kullun kafa na kullun-kullun inda suka kasance zakaru a kasashen su a kakar kullun kafa ta shekarar da gabata ko kuma Champions League na nahiyar Turai inda ake can ana karawa yanzu haka tsakanin AS Monaco ta Faransa da Shakhtar Donetsk sai Sheriff Tiraspol da Dinamo Zagreb sai Sarpsborg da takara da Burundi a dazu-dazun nan kungiyoyin da suka samu nasara a karawa guda biyu ta yanzu inda kake kai ma ka zo kasar mu za ta samu damar shiga rukuni-rukuni na wasannin bana na kwallon kafa na Champions League na nahiyar Turai a wani labarin na daban yayin da ake jiran yanda za ta kayar tsakanin Kylian Mbappe da club din sa na Paris Saint-Germain PSG kasancewa har yanzu bai rattaba hannu ba na ci gaba da buga club din na birnin Paris bayan kammalawar kontragin sa a shekara ta 2022 mai zuwa shi ko Lionel Messi ana iya cewa bai zo a club din na Faransa shi dai ba na Paris Saint-Germain domin ya nemi kungiyar ta PSG ta sayo wani dan wasa wanda yake ba a san sa ba mai suna Pepe Costa da ke kasancewa cikakken aminin sa na kuddakud da ke bugawa a can baya a rukuni na biyu na kwallon kafa na kasar Spain na tunadai rahotanni da mujallar Equipe ta ruwaito ta kasar Faransa suna nuna cewa club din na Paris Saint-Germain PSG ya sayo dan wasan da zai kasancewa kusan gidan Lionel Messi da zama a birnin Paris. Ita ko hukumar kwallon kafa ta nahiyar Afrika CAF ko kuma CAF a yau ne a yawunde na kasar Kamaru a can Palais de Congrès za ta hidda jadawalin rukunin wasannin kwallon kafa na nahiyar Afrika da zai wakana kasar ta Kamaru nan da watanni biyar idan Allah ya kai mu tun da a shekaran jiya hukumar kwallon kafa ta nahiyar Afrika ko kuma CAF ko CAF ta hidda soman tabin yanda za a yi wannan hidda rukunna na wasannin kwallon kafa na kasashen nahiyar Afrika inda kwarya ta farko akwai kasashen da za su jangaba a rukunnan daban-daban na farko dai akwai kasashe kamar haka Algeria Merikeda wannan kofi a halin yanzu nahiyar Afrika na kwallon kafa sai kuma kasar Kamaru mai musabakin baki da kasashen Morocco Senegal Tunisia da kuma Nigeria a kwarya ta biyu akwai kasashen da suka hada da Misr ko kuma Egypt sai Ghana Mali Burkina Faso Ivory Coast ko Cote d'Ivoire da Guinea Conakry a kwarya ta uku akwai kasashen da suka hada da kasar Gabon, Cape Verde, Mauritania, Salio ko kuma Sierra Leone, sai Zimbabwe da Guinea-Bissau. A kwarya ta hudu akwai kasashen Comor, Gambia da za su shiga a karo na farko a wasannin kwallon kafa na nahiyar Afrika, sai Malawi, Sudan da Habasha da Equatorial Guinea. A wasannin kwallon hannu na tennis na Cincinnati a yau ne Ashley Barty mai rike da matsayi na farko a wasannin kwallon hannu na tennis na duniya ke karawa zagaye na biyu da yar kasar Britania ko kuma Ingila Watson yayin da bangaren maza Benoit Paire dan kasar Faransa ke karawa da Shapovalov dan kasar Canada Haruna Mammana bako na birnin Kwanni sashin Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
Agai da Haruna Mammana bako yanzu kuma ga Hanifa ta dawo da takaitattun labaran duniya.
Wanda cewa jirage sun ci gaba da kwashe jama'a yau Talata a filin sauka da tashi na kasa da kasa da ke Kabul babban birnin Afghanistan bayan kwama talar da aka samu jiya inda dubban jama'a suka yi da fifi a filin daidai lokacin da ma'aikatan diplomasiya da fararen hula suke kokarin ficewa daga kasar. An kuma ji cewa sarkin Malaysia ya fara shirye-shiryen zaben sabon firaminista da zai gaji Muhyiddin Yassin da zai jagoranci fitar da kasar daga rikicin siyasa. Sarki Sultan Abdullah Ahmad Shah ya kira shugabannin jam'iyyun siyasa guda shida zuwa fadarsa a yau Talata ciki har da dadaddan shugaban Hamayya Anwar Ibrahim. Sarkin ya kuma kira 'yan majalisar dokoki mai kujeru 222 da su ba da sunan mutumin da suke so ya zama firaminista.
Masu sauraro baki dan abin da ya sawwaka kenan a cikin jerin shirye-shiryenmu na yau. Sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Hanifa Kabiru Isa da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Lazar Grisham da ta hada mana sauti da injiniya mu na wannan garin. Baba Yakubu Makeri da na shirya na kuma gabatar daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. A kwana lafiya, Allah ba mu alkhairin nan nasa. Amin summa amin. Assalamu alaikum.